للنبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله بركة مدسة دعا أولنا يمجينا ثلاثة وانا يداتي دشاشدة قوتا جماد الأولى وانا شكرا تدبو دليه دودة قوم شاترا باين هجرا منذ صلى الله عليه وسلم دقا مكة زوا مدينة wanda kuma ya dace da yammaci na 8 ga watan 9 shekara ta 1998 dan ci gaba da karatun littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam matashiyar magana da zamu tashi yau as-sujud kuma kana sallallahu alaihi wasallam yukabbiru wa yahwi sajidan wa amara bi zalika al-musi'a salatihi fa qala la la tatimmu salatu li ahadin min an-nas حتى يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله متاشر مغنى الجزام تاشيو مغنى أكن سجودة ثم كان صلى الله عليه وسلم من ذا الله سرادة من تثبتها جريت يا كسن شي يكبر ينا ينكبر wa yahwi sajidan sannan kuma ya duka yana mai yin sujuda yukabbiru wa yahwi sajidan yana mai yin kabbara tare da dukawa zuwa ga sujuda sallallahu alaihi wa sallam wato bayan ya kammala karatun sa na tsayuwa yayi ruku'i ya daga daga ruku'i yace sami Allahu liman hamida ya faɗi ababan da yake faɗa na zikirai a wannan tsayuwar kamar yadda muka ambata yanzu ya tafi zuwa ga sujuda ba sai da lokacin da bakin sa ke kabarta Allahu akbar a lokacin kuma yake risnawa zuwa ga sujada din kun bayyana da kyau wa amara bi zalika al-musi'a salati haka annabi ya umarci mutumin nan dake bata sallar sa fa qala lahu yace da shi la tatimmu salatu li ahadin min an-nas sallar daya daga cikin mutane bata cika hatta yaqula sami Allahu liman hamida har sai in mutun ya fadi sami Allahu liman hamida cikin abin da yake fada a sallah din hatta yastawi qa'iman har sai in mutun ya daidaita a tsaye thumma yaqulu Allahu akbar sannan kuma yace Allahu akbar thumma yasjudu hatta tatma'inna mafasiluhu sannan ya tafi zuwa ga sujuda hatta tatma'inna mafasiluhu har ya kasance gabbansa ko mahadar gabbansa sun daidaita wato ainihin sun samu natsuwa yanzu a nassin wannan hadisi abin da yake nunawa kabbara ana yin ta kafin a yunkura an fahimta ku domin ya kawo da sunba amma wancan wanda ya tartib da wawun sai yake nuna kamar za a iya yi a hade amma nan gurin yace yastawi qa'iman ya daidaita a tsaye hatta ya kula Allahu akbar yace Allahu akbar ma'ana bayan ya dago daga ruku'i ya zai ce sami Allahu liman hamida har ya miƙe tsaye ya daidaita a tsaye ya faɗa abin da yake faɗa cikin addu'o'in da muka yi bayanin su baya thumma yaqulu Allahu akbar sannan sai yace Allahu akbar thumma yasjudu sannan ya tafi sujuda an gane ko akwai wani hadisin da yake nuna yana tafiya da sujuda ko wannan kuma yana nuna yana yin kabbara a tsaye sannan ya tafi sujuda thumma yasjudu hatta tatma'inna mafasiluhu yayi sujuda har sai mahadar gabbansa sun natsu ma'ana a cikin sujuda din nan kowace gaba ta gama tsayawa duk a cikin sujuda din wa kana idza arada an yasjuda annabi ya kasance wannan wani hadisin daban kenan banda wancan ya kasance idan yayi nufin yayi sujuda kabbara yakan yi kabbara wa yujafi yadayhi an jambayhi ya nesantar da hannayensa an jambayhi gabarin hakarkarinsa guda biyu thumma yasjudu sannan sai yayi sujuda sallallahu alaihi wasallam an gane ku wa kana ahyanan yarfau yadayhi idza sajada wani lokacin yana daga hannu idza sajada idan yayi nufin yin sujuda ba wai idan yayi sujuda ba idan zai tafi sujuda bayan ya dago sami Allahu wa liman hamida rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa barakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ba duk yana tsaye ba to zai tafi sujuda sai me sai ya daga hannu haka Allahu akbar ya sauke sannan sai ya tafi sujuda kun fahimta da kyau to sai dai shi wannan daga hannun ba kowane lokaci ba dan ya ce ahyana wa kana ahyanan yarfau yadayhi idza sajada wani lokaci yakan daga hannayensa biyu idan yayi nufin yin sujuda الخرور الى السجود على اليدين ما ليس الخرور الى السجود فاضوا زوا ga yin sujuda ala yadaini akan hannaye me ya kamata ya fara zuwa lokacin da zaka tafi sujuda kin guyoyinka ne ya kamata ka fara gabatarwa ko kuma hannayenka sai malam yayi matashiyar magana da cewa al-khururu ila sujudi ala yadaini yayin da mutum zai fada zuwa ga sujuda zai fada ne akan hannayensa guda biyu ma'ana hannaye su fara zuwa kafin guyoyi su biyo bayan su wa kana yabu yadayhi ala al-ard qabla rukbatayhi annabi ya kasance yana dora hannayensa guda biyu akan kasa qabla rukbatayhi tun kafin guyoyinsa wannan hadisi ibn Khuzaima ya ruwaito da kuma ad-Darqutni da Hakim wa sahahahu imam al-Hakim ya ce hadisi ne sahihi wa wafaqahu adh-Dhahabi imam adh-Dhahabi ya dace da Hakim wajen hukunta hadisin da cewa sahihi ne wa ma aradahu min al-hadisi la yasih bala yace hadisin da yace karo da wannan bai inganta ba hadisin da yace karo da wannan shine wanda yake nuna cewa ana fara kai guyuwa kafin hannaye albani yace to wannan bai inganta ba amma ita ko wa kad kana bihi malik imam malik ya bada fatawa da wannan hadisi na fara kai hannaye sannan me sannan guyuwa wa an ahmad nahu haka imam ahmad kwatankwatin maganar malik daga wajensa kama fi tahqiq kama yadda yake cikin littafin at-tahqiq ibn al-jawzi na imam ابن الجوزي وقد روى المروزي في مسائره بسند صحيح عن الامام الاوزاعي قال هكا امام المروزي يا رويتو cikin مسائل دنسا daga الامام الاوزاعي في امام الاوزاعي قال يتي ادركت الناس يضعون ايديهم قبل ركبهم نالسكي متاني idan yace mutane ba gama garin mutane ba ya ayyuhan nas yana nufin malamai kamar yadda dan malik yace nariski mutane a cikin motsa yana nufin malaman Madina ba wai kowa da kowa ba dan ba daukan hukuncin addini daga wajen awam gama gari wannan su yayi suke a cikin gari ba daukan addini wajen su dan haka idan sun ce mutane suna nufin malamai dan saboda kamar su ne khulasa din bani adam idan aka ce kai summarize na bani adam su wane ne banu adam sai ka cewa malamai al-ulama malamai da masu kokowar zama malamai amma sauran kawai yayi hannan matukar mutum ba malami ba kuma baya kokowar zuwa zama malami baya zuwa inda ake karatu ai duk kullun yayi magana sai ka ci gyaransa ko tafiya yayi akan titi sai ka ci gyaransa duk abin da zai barna ne saboda shi ba mai karatu ba kuma baya zuwa inda ake karatu kawai ya gaji addini sirai idan kuke sai ka ci gyaransa imam al-auza'i yace adraktu an-nasa yad'una aydiyahum qabla rukbihim nariski mutane yana nufin nariski malamai cikin tabi'ai da cikin sahabbai haka duk suke yad'una aydiyahum qabla rukbihim suna gabatar da aydiyahum hannayensu qabla rukbihim tun kafin su gabatar da guyoyinsu yana nufin idan sun zo yin sujuda to wannan abu da Sheikh Al-Albani ya kai gare shi wato shine abin da waɗannan hadisai da yake ingantattun hadisai suke nunawa mutum ya fara kai hannu wajen yin sujuda kafin ya kai mai guyuwa amma idan ka duba cikin littafin Zadul Ma'ad fi Hadith Khairul Ibad Ibn al-Qayyim ya yi dogowar magana wajen sai ka fara kai guyuwa sannan ka fara kai hannu sannan goshi sai Ibn al-Qayyim abin da yake gani kenan da ka tashi yin sujuda sai guyuwa ta fara zuwa sannan sai hannu sannan sai me sai goshi in ka tashi dagowa kuma goshi zai fara dagowa sannan hannu sannan kuma guyuwa yayi dogon bayani akai wannan kuma ijtihadin sa galibin malaman kafir saudiya su Sheikh Ibn Baz da haka suka tafi kuma Ahmad Salih bin Utsaimin da haka suka tafi wani abu da ya kamata mu sani shine galibi idan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko Ibn al-Qayyim suka tafi kan mas'ala to zaka samu malaman saudiya sun fi tafiya akan nan gurin to kuma gaskiya Ibn al-Qayyim da Ibn Taymiyyah ba rubu a ce ba malami bane ba malamai ne na azo a gani a fannin ilimi daban-daban amma ba ta akai malami ba ya kuskure ba kuma an fahimta ko kuma galibi idan kaga an samu sabani kan abin da yake yasugul ijtihad to shikenan wannan kuma sai ga ba kowa hanzari ba za ka zo ka same su ka ce dole sai ka fara kai hannu kafin guyuwa ba an fahimta ko tunda wannan matsala ce da aka gina ta akan ijtihadi makura idan mutum ya dace da gaskiya yana da ladabi in yayi kuskure fa yana da ladabi sai sallarsa dai ba ta lalace ba wanda yabi kuma ijtihadin sa kuma shi ma haka gurgudan dai idan aka ce ijtihadi ya ta banban har guda biyu to wanda kaga zuciyarka ta fana tsuwa gare ka kabi ba za a ce kai kuskure ba sai dai in dalilin sun bayyana to dalilin da kaga ka fana tsuwa akan yafi karfi to ya zama wajibi ka rusuna ma dalili ba wai za ka rusuna ba dan wane ya rike wannan dalilin
an fahimta ku
wa kana ya'muru bidzalika annabi ya kasance yana yin umarni da haka fa yaqulu sai ka ji ya ce idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru idan dayan ku zai yi sujuda kar ya durkusa kamar yadda raƙumi yake durkusawa ya ne raƙumi yake durkusawa kenan me yake fara cewa guiwa yake fara cewa sai annabi ya ce kar ka yi kamar yadda raƙumi yake yi an fahimta ku su kuma sai suka fahimci cewa tsakanin kafafun gaba da na baya wanne raƙumi yake fara saukewa to sai suka ce fala yabruk kama yabrukul ba'iru wato kar ka fara yin abin da raƙumi ke dan yanzu kai idan an ce da kafafunka da hannunka wanne ne a gaba wanne ne a baya to shine ijtihadin suka ce annabi ya hana ka fara kai hannu dan raƙumi ya tafi kafafun gaba yake fara kaiwa su kuma dancan suka ce annabi baya magana akan kafar gaba ko kafar baya yana magana akan gwiwa ne saboda haka kar ka kai gwiwa kamar yadda raƙumi yake me yake kai gwiwa to amma da an karasa hadisi sai ce wal yaba'a yadayhi kabla rukubataiki lallai mai sujuda ya fara gabatar da hannayensa kafin mai kafin gwiwoyinsa wannan hadisi ko Imam Abu Dawud ya rawaito mutammam fil fawaid wan nasa'i fi sugra haka Imam an-Nasa'i a cikin sunan sugra wal kubra da sunan kubra musawwar fi jami'at al-Malik Abdul Aziz fi Makkah bi sanadin sahih hadisi ya rawaito shi da sanadi sahihi wa sahahahu Abdul Haq fi al-ahkam al-kubra haka Abdul Haq ya inganta cikin littafin sa al-ahkam al-kubra وقال في كتاب التهجد يفدا اتكل لتاس التهجد انه احسن اسنادا من الذي قبله وان حديث يا في كاون سندي كما ده وند يكي كافنسا يعني ابين ده يكي نفي حديث وائل المعارض له يعني نفي حديث وائل ابن حجر وند يكي ياي فتونا فتو ده وان حديث واتو وان كان حديث ده يكي سواء فارا كي قويوا سيسي وان يفيش كرسي بل هذا ما مخالفته لهذا الحديث الصحيح والذي قبله لا يصح من قبل اسناده malaiti tare da cewa shi wancan hadisin ba ya saba wa wannan wanda muke magana akai tare da haka shi kadai in man bin shi ma sanadinsa bai inganta ba wa kazalika ma fi ma'anahu haka duk hadisin da yazo cikin ma'anarsa wanda yake cewa duk wani hadisi da ka gani inji Albani wanda yake nuna a fara kai gwiwa kafin hannu to duk ba su inganta ba kama bayyantu hu fi da'ifa kama yadda na bayyana hakan a cikin littafin silsilatul ahadisu da'ifa karkashin hadisi na 929 wal irwa haka na bayyana hakan cikin littafin irwaul ghalil karkashin hadisi na 357 to sai Albani ya riga ya bincike sa gaba da wannan hadisi yake duk ba su inganta ba wa alam anna wajha mukhalafati al-ba'ir bi wada'i al-yadayn qabla ar-rukbatayn هو أن البعير يضع أول ما يضع ركبتيه وهما في يديه الباني تيوا كسني تيوا أبن فسك الدزاك بكسابة ملاقومي دينسي راقومي واتو بيوضع اليدين قبل ركبتين واتو متن زي سن يهنى ينسى ليكا فنقويو ينسى سبود من هو أن البعير دومين سي راقومي يضع أول ما يضع ركبتيه فرقون أبن دي كفالة سواء كان كساشين القويو ينسى وهما في يديه gwiwoyinsa kuma suna hannayensa idan an ce hannayensa kuma kafafun gaba kenan ko kama fi lisan al-arab kamar yadda yake cikin littafin lisan al-arab na ibn al-manzur al-ifriqi wa ghairihi da wannan samin kutubin lugha daga cikin littafin lugha wa dakara mislahu at-tahawi haka al-imam at-tahawi ya ambaci kwatankwacin haka fi muskil al-athar a cikin littafin sa muskil al-athar wannan littafi ne mai kyau wa sharhu ma'an al-athar da kuma littafin sharhu ma'an al-athar duk littafai ne na al-imam at-tahawi وكذا الامام القاسم السرقسي كو السرقسي كو السرقسي كو السرقسي رحمه الله كما يفعل هكا فانه روى في غريب الحديث يا رويته اتكل لتاسن غريب الحديث غريب الحديث وتلتاسي ليه وانده يكي كلاوا ده فسر كلمومي ما سوى حالا ده سكتو تكين حديثا عن النبي a wannan babin malamai sun yi wallafa daban-daban daga cikin su shi wannan malami cikin littafin Gharibul Hadith ha kuma akwai Ibn al-Asir shi ma da littafin Gharibul Hadith wanda juz'i 5 ko 6 shi ma duk wani hadisi da ya kawo kalma mai wuya idan ka ji sai ka buɗa sai ka gama annata a larabci wannan kuma malami suka yi hidima wa hadisin Annabi ta wannan babin kadai to irin wannan littafin za su taimaka dalibi ko mai karantarwa saboda idan ka zo wani lokaci ba sharhin hadisi kake buƙatar ta fuskan fiqh ba fara sannan sharhinsa ta fuskar lugar larabci da idan an zo istinbatul fiqhi ya kasance bayyini saboda da harshen larabci din an gane ko shi ma haka ya faɗa cikin littafinsa bi sanadin sahihin an abi hurairata annahu qala la yaburukanna ahadun burukal ba'iri shari
yace haka ya ruwaito daga Abu Huraira. Abu Huraira yace la yaburukanna ahadun burukal ba'iri shari, kaddan ku ya durkusa irin durkusawar raqumi ashari, wanda yake gudajin raqumi. Qala al-imam hadha fi sujudi yaqulu la yarmi bi nafsihi ma'an kama yaf'alu al-ba'iru ash-sharidu ghayr al-mutma'in al-muwatir walakin yanhattu mutma'innan wa tudizu. Fassara wannan riwaya ta Abu Huraira yace kenan, la yarmi bi nafsihi ma'an, kar ya jefa kansa kama yaf'alu al-ba'iru ash-sharid, kama yadda raqumi gudajje yake ghayr al-mutma'in, wanda baya da natsuwa, al-muwatir rikitaccen raqumi, walakin yanhattu mutma'innan, abinda yake bukata mai sujuda ya duka yana mai natsuwa, ya ba'u yadaihi, ya fara tsora hannayensa guda biyu kan kasa, summa rukubataihi, sannan gwiwoyinsa. Wa kadru wa fi hadha hadithun marfu'un mufassir, an ruwaito hadisi a wannan hadisi marfu'i wanda aka jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Summa zakara alhadith alwarid alahu, bayan ya faɗi wannan magana sai ya kawo hadisin da aka riga aka ambato wanda muka karanta din. وقد اغرب ابن القيم فقال, ابن القيم واتو يا كاو باكون ابو يا بعد مامكي يا عند يتي انه كلام لا يؤكل ولا يعرفه اهل اللغه يتي فهمتر كو cewa wai ana nufin a fara kai hannaye kafin guyoyi shine abinda wannan hadisi yake nufi. Yace wannan magana ce wanda ba ma za a taba hankaltar ta ba, ko malaman luga ba su san wannan ba. Sai malam Albani yace wa yaruddu alaihi almasadir allati asharna ilaiha, yace reference din da muka bayar sun isa sai wa Ibn al-Qayyim raddi ji Albani wa gairu haka, sai da wani su duk suna da yawa fal turaja, dan haka sai a je ayi muraja'an su a gani. Wa kad fasalta alqawla fi zalika fi risalati ar-raddi ala ash-shaykh Tuwaidiri fa asa an tunshar. Albani yace na yalwata magana a wannan babi na cewa hannaye ake fara kaiwa kafin guyoyi a cikin littafin da nayi wanda nayi raddi akan ash-shaykh Tuwaidiri, ba a sa an tun shi, yace muna fatan a samu daman buga littafin ya zuwa hannun mutane. Ni zuwa iyakacin sani na ba buga littafin ba, da su kuma shi Sheikh Nasir Jalal Albani yana ta kara sufa yau shekara 80 da wani abu a duniya, har ya kai baya iya ayyukansa irin waɗanda yake yi da gamuwa da jama'a, yadda yake samun dama yau nishadi duk labari ya zo mana cewa baya samun dama wannan yanzu saboda sufa. Ya shagalta kawai ya kulle kansa sai yan rubuce-rubucensa, da nan abinda ba za a rasa ba na gaisawa da jama'a ko sauraron waɗansu ɗalibansa su yi muzakara. Amma dai yana son littattafan da ya faro, dan ya fara project ne wanda ya bashi sunna, wanda ya bashi abin nan cewa shine gabatar da sunnar annabi a hannun mutane, shine a yi ta ɗaukar littattafan hadisi ana tacewa ana bayanin ingantattu da wanda ba ingantacce ba, a kusanto da su yadda kowa zai ɗauka, kawai sai dai ka ɗauka kai aiki. Aimakon ka je ka bincika ka ce sai ka tsaya kai shekara kana bincike kan wani hadisi ya inganta bai inganta ba, shi ya gama maka aikin tun shekaru 60 da suka wuce, aikin da yake kenan a duniya shekaru 60 da doriya abin da yake kenan, tunda ya fara tun yana dan shekaru 22 da 3 ya fara hidima ga ya fara rubuta kan ya fara matsawa kansa kan ilimin hadisi. Allah saka masa alkhairi. Kaga cikin waɗansu littafan su da yake na kwanan nan, akwai littafin silsilatul ahadith sahiha na biyar ne ko na abin nan, yasa shi ta rubuta muqaddima kafin abu ga ita ta rubuta muqaddima, ba ya da lafiya sai shi ta rubuta muqaddima a madadin sa, tana gidan aure aka aika mata ta rubuta muqaddima. Inna tuyura ala ashkaliha taqau, kamar da suke cewa wai ai dama idan hankaka ya tashi sai cikin taron hankaka zai shiga, haka in balbela ta tashi sai cikin taron balbela, ai barewa ba za ta yi gudu gudanta kuma ya tafi da rarrafe. Wa kana yaqulu, annabi ya kasance yana cewa innal yadaini tasjudani kama yasjudu alwajhu, hannaye biyu suna yin sujuda tamfar yadda fuska ke yin sujuda. Fa idza wada ahadukum wajhahu, idan ɗayanku yayi nufin sanya goshinsa akan kasa, fal yada yadaihi, to ya sanya hannayensa a ƙasa. Wa idza rafa'a, idan ya dago da goshinsa kuma, falyarfa'ahuma, to ya dago da hannayensa kuma. Kaga ne yace fa idza wada ahadukum, idza wada bi ma'ana idza arada an yadaki, idan mutum ya so ya dora goshinsa kan ƙasa, falyadha yadayhi, sai ya fara sa hannayensa, sannan me, sannan goshin nasa. Wa idza rafa'a, idan kuma yayi nufin dagowa, idan ya riga ya dago da kansa kenan, falyarfa'ahuma, sannan kuma sai ya dago me, hannayensa daga baya. Wa kana ya'tamidu ala kaffaihi, annabi ya kasance yana dogaro akan tafukansa guda, akan tafukan hannunsa biyu a lokacin sujuda din. Wa yabsutuhuma,
yana shimfiɗa yatsunsa wa yadummu asabi'ahuma, kuma yana haɗe yatsunsa da juna, yatsun hannun dama da na hannun hagu duk yana haɗe su da juna, ta yadda baya ware yatsun haka, yana haɗe su da juna. Wa yuwajjihuha qibalal qiblati, ya fuskantar da su inda alqibla take. Me wannan yake nufi? Yana nufin dogaransa ba a lokacin sujada ba wai akan guyoyi ne kadai ba, yadda yake ba da karfi kan guyuwa, to haka kuma gaba ɗaya nauyin nan kirjinsa da abin da ya abin nan, wannan kuma yana ba da shi ne akan mai hannu da gusu, ya kasance hannaye su kansu lalle sun ɗauki wani nauyi na jikinsa, kun fahimta ko? Sannan yatsun kuma an miƙar da su sun fuskanci alƙibla, kuma ya kasance yatsun suna haɗe da juna ba a ware da juna ba. Wannan shi ne kaifiyar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke yin sujada din. وكان يجعلهما حذو منكبيه, سو هنن ناسا يانا سانيا سو زانتو ديدي وديدا دا كافدونسا, هنن داما يزانتو يا دورنتي كافدار داما, هنن هغو يا دورنتي كافدار داما هغو, معنى يا كسانتي سونا كوسا دا جونا كين. واحيانا حذو اذنيه, وان لوكاشين يكن يي غبا دا هنايان سو زانتو ديدي وديدا دا كنوانسا, واتو كينان وان لوكاشين هنن يانا يين بايا كو, ta yadda hannayen za su zanto daidai da mai da kafada, wani lokacin kuma suna yin gaba ta yadda hannayen za su zanto daidai da kunnuwansa sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaj'aluhuma hazwa mankibaihi wa ahyanan hazwa udhnayhi, ko wa kana yumakkinu anfahu wa jabhatahu min al-ard, annabi yana dan farar da goshinsa da hancinsa akan kasa wajen sujada, wato idan ka zo sujada da goshi da hanci duk sai sun goge kasa, sai sun tamfaru kasa, sai sun tamfaru abin da kai sujada da shi. Wa qala lil musii salatihi, ya fada wa mutumin nan da yake bata sallar sa, yace idza sajadta famakkil li sujudika, idan ka nufin yin sujada ka tabbatar da sujada ka ta cika, shine ta hanyar yin ababan da aka ambata baya. وفي روايه او وتر روايه قويتي اذا انت سجدت فامكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك الى موضعه, اذا كان نفسين يين سجدا كتبتر دا فسكرك دا هنايانك اكن كسا حتى يطمئن كل عظم, هل يكفنتي كوانا كشي يا تسايا باين كاي سجدا دين با بي دوما تسايا با كانا دغوا سي يا تسايا عند يكي yunkurawar da ya sakamakon yin sujada da kai sujada kuma ka tsaya da ka natsu kenan, an gane ko? Ila mawdhihi, ya zuwa ga bigirarsa. Wa kana yaqulu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa la salata liman la yusibu anfahu min al-ard ma yusibu al-jabin, la salata liman la yusibu anfahu min al-ard ma yusibu al-jabin, wato babu sallah ga mutumin da hancinsa bai taba kasa ba irin yadda goshinsa ya taba kasa, kun fahimta ko? A ce idan ka zo sujada sai goshi da hanci sun taba kasa, ma'ana da za ka ɗora goshi kadai ya taba kasa, hanci bai taba ba, ka ɗage shi, annabi ce babu sallar gina. Wato kaga wannan ba ƙarama abu bane ba, kwarai da gaske. To kowa je gida kuma sai faɗa wa matarsa, to maza ma ba sa zuwa hanci balantana na mata a gida ba sa zuwa karatu, kowa dai sai ya kokari iyalinsa da matansa da ƴaƴansa duk ya tabbatar haka suke su gida yadda annabi ya yi. Da annabi ya kore sallah ya ce ba sallah ga wanda bai haka ba. Eh? Yace la salata la annafiya lil jins, da haka salata ya zanto haka maftu mansub, la salata kaga ya kore nafiya lil jins. An fahimta ku? To yanzu ya za da ta baya kenan, ta yi ta yi istighfari a tuba sai Allah ya yafi, afallahu amma salat, Allah ya yafi, amma nan gaba idan mutum bayan ya je ci gaba da yi fa kima ya salla salata, kuma a lokacin sai ya tashi ya sake yin, akwai lokaci, in lokaci ya wuce kuma ai babu ramuwa sai in kana da wani umarni sabo, tunda ba wani umarni sabo kuma kai wanda kawan kan wannan gangancin ai ka san kai laifi, sai kai ta istighfari kana tuba Allah ya yafi maka. Shi yasa ko wancan mutumin da annabi ya gyara masa sallah dubarai rayuwarsa gaba ɗaya ba haka yake sallah ba, amma rannan da yazo gama sallah sai yazo ce annabi assalamu alaikum, annabi ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah, irji'i fa salli fa innaka lam tusalli, yace je ka sake sallah dan baka yi sallah ba,
shine suka ce ba jinsin sallah ya kore ba, dan sallah ta yi ga gangan cikin ta nan yazo, amma lam tu salli salatan shar'iyatan, sallah irin wadda shari'a take kiranta da sunan sallah kai dai ba kai ba, zai ka sake sallah ba kai sallah ba. Yaje ya sake ya dawo annabi ya ce ba kai ba har karo na uku, sannan ya ce da annabi wallazi ba asaka bil haqqi ma uhsinu ghayrahu, na rantsa da wanda ya turo ka da gaskiya ba zan iya yin sallah da tafi wannan ba, karshen kure a daka take nan a sallah. Sannan sai annabi ya koya masa sallah, to shine ake kira al-musii salati. A sakamakon koya masa sallah duk aka samu wannan riwayoyin da yau muke aiki da su. To kaga da annabi ya koya masa sai ce wa fa al-zalika fi salatika kulliha, ka aikata haka a dukkanin sallolinka, wadanne yake nufi wanda za su zo nan gaba? Ya ce ya rama ta baya, bai ce ya rama ba, dan lokacin su ya wuce, lokacin su ya wuce, yanzu dai sai su gifari kenan. Allah ya ce masa bai san hukuncin ba, dan haka wannan ya riga ya wuce. Wanda bai san hukunci bai ji daga yawa sallolinsa na baya sun riga sun wuce, ana sa ran Allah ya karba. Wannan kuma shine amfanin zuwa makaranta, yau ka je ka ji sabon abu, gobe ka je ka ji sabon abu. In har baka zuwa yau da gobe, tun kana jin sun zama sababbi har sai ka zama kai sun zama yan gari a wajenka. Wanda baya zuwa makaranta da ka je ka faɗa sai ce tunda aka haife ni ban taba ji ba, sai to tunda aka haife ka baka zuwa makaranta shi yasa baka ji ba, shine kawai amsa da zaka ba mutum. Amma dan kawai baka taba ji ba ya zama hujja kenan. Allah shi ya fi mana kura-kuran mu. Wa kana yumakkinu aidan rukbataihi wa atraf qadamaihi, haka kuma annabi yana tabbatar da gwiwoyinsa wajen sujada, wa atraf qadamaihi da gefen yatsunsa na kafa, qadam kafa kenan, atraf qadamaihi shi wato gefen kafarsa wato yatsunsa kenan, yastaqbilu bi sudur qadamaihi wa bi atraf asabihima alqibla, wato kirjin kafarsa da kuma yatsun kafa din yana fuskantar alqibla da su. Ina jin mun kwatanta wannan a darasin baya ko, yadda har ma daddai kun gani ba sai na sake mai kawai zuwa. Wa yarissu aqibaihi, annabi kuma yana hade duga dugansa. To yadda kun dora abin nan kaga ba zan iya kwatanta muku yadda yake ne. Wa yarissu aqibaihi, annabi yana hade duga dugansa, wa yansibu rijlaihi, yana kuma kafa wato ainihin kafafuwansa, wa amara bihi, kuma yayi umarni da haka din, wa kana yafsiqu asabi'ahuma, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karkatar da yatsunsa don su fuskanci al-qibla. To ya za a yi kenan wannan, sai dai mai haka da wannan ko? Don ku gane ma'anar yarussu aqibaihi, lokacin da yazo sujada dama yatsunsa haka zai, yatsun kafa nan gurin shine sadar na kadam, nan gurin kuma su ne asabe, duka da yatsun haka za su yi da juna haka ya kasance sun kazo da kibla. To da yace wa yarsu aqibaihi, duga dugansu za su hade da juna ne haka, ba haka za ka ware wannan kafa tai haka ba, haka za su hade da juna, ka'idar kenan yarsu aqibaihi kenan. Kun gane ko? Yatsun sun kalla alqibla kuma duddugen da sun hade me da juna a lokacin sujada, a lokacin sujada za su hade da juna. Don gashi wannan hadisin ya nuna waye rusu aqibaihi, kuma Aisha take cewa na nemi annabi na rasa wata rana da daddare, na lalubashi a daki narsa inda yake can, ashe yana wani sako yana qiyamul layli, tace fa waqa'at yadi ala aqibaihi ko ala kadamihi, tace sai hannuna ta fada kan duddigensa biyu, sai suka ce babu yanda za a yi hannunta ya fada kan duddigensa biyu sai in me suna hade, in a waje suke fa zai yi ba. Fa waqa'a yadi ala fakhizai wa huwa sajid, alhalin yana cikin sujada. Fa hadhihi sab'atu aba'in kana sallallahu alayhi wa sallam yasjudu alayha, waɗannan su ne gabbai guda bakwai wanda annabi ya kasance yana sujuda a kansu, al-kaffani tafukan hannu biyu, wal-rukbatani da gwiwoyi biyu, wal-qadamani da kafafu biyu, wal-jabhatu wal-anf da goshi da hanci, wa qad ja'ala sallallahu alaihi wa sallam al-udwayn al-akhirayn ka'udwin wahid, annabi ya mayar da gabbai guda biyun ƙarshe wato goshi da hanci ka'udwin wahid fi sujudi, ana kirga su a matsayin gaba ɗaya ne a cikin sujuda. Kun gane ko? Haythu qala, yayin da yace umirtu an asjuda, an umarce ni in yi sujuda, wa fi riwayatin umirna an nasjuda, a wata riwaya an umarce mu mu yi sujuda, ala sab'i a'zumin, a bisa ga kasusuwa, ana idan an ce kashi ba wai kashi zallansa ba, a bisa ga gabbai guda bakwai. Alal jabahati yace akan goshi, wa tarib yadihi ala anfihi, sai da ya tashi nuna goshi sai ya nuna har hancinsa. Alal jabahati yace alal jabahati sai ya nuna goshinsa da hancinsa a haɗe da juna haka. Alal jabahati ya nuna har me? Har hanci. Sai wannan ya nuna da goshi da hanci, wato a ƙa'ida a cikin sallah ana kirgata a matsayin me? Gaba ɗaya. Kamar yadda da kai da kunnuwa a cikin alwala ana kirgata a matsayin me? A matsayin gaba ɗaya. Abinda ake wa kunne shi ake wa me? Kai. Domin kai ana shafa ne, kuma kunne ma ana shafa ne. Ruwan da aka taba aka shafi kunne kuma a kai da shi ne kuma za a yi me? Ba wani sijilizul mai, ba sai an sake sabunta ruwa ba. Sannan hukuncin shafar kai shi ne farilla ku? To haka hukuncin me? Shafar kunne. Da annabi ya ce al-uzunani min ar-ra'i. Wato kaga wannan ababin alwala gaba ɗaya ce, kunne da kunnuwa guda biyu da kai, kamar yadda kuma ababin sallah gaba ɗaya ce, goshi da kuma hanci ana kirgasa matsayin gaba ɗaya. Wa sharib yadihi ala anfihi, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna zuwa ga hancinsa. Wal yadaini, sannan kuma sai ya ce wal yadaini, wa fi lafzin a wata riwaya al kaffaini, tafukan hannu biyu, wa rukbataini da gwiwoyi guda biyu, wa atrafil qadamaini da gefen kafafu guda biyu, wa la nakfitu thiyaba wash-shi'ra, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kar mu kulle athiyaba tufafi, wash-shi'ra haka kar mu kulle gashi. Ai mu ba sai an ce kar mu kulle gashin ba, ina gashin yake? Ana magana da Larabawa waɗanda suke yawan da yawan gashi. To waɗansu su idan sun zo yin sujada, yayin da suka faɗi yin sujada sai gashin kansu ya zubo har ƙasa, to sai suke kulle shi don saboda me? Kar ya zubo. Sai annabi ce su kyale gashin shi ma ya yi sujada. Karin lada ne shi ne, ma'ana kara kulle gashi. Idan suna da gashi da yawa an tashi, su kam gashin su yana kulle, yana da kuma gaba ɗaya. Ana magana yana da kuma gaba ɗaya. Idan ya ce wala nakfitu thiyaba, kar mu tattare tufafi, wash-shi'ra da kuma gashi, wato bari ga ma kar ka saɓe ta, ka sake ta ita ma. Ka ga kenan, bai kamata mutum ya sallah da zanzaro ba. Sallah da zanzaro, ka tsunke kai zanzaro, ba ka tattare riga ba?
Tattare.
Wala nakfitu thiyaba, kar mu tattare riga, haka aka ce masa ke. Sai dai in ka ji za ta harɗe ka faɗi, ka dai mata ƴan dabarun da abin nan, saboda tufafin naka yayin da ka je sujada suka faɗi ƙasa suka zube, wannan kuma wani abu ne na ƙarin ladanka kai kanka. Kamar yadda in kana da yawan gashi kamar Balarabe, ka je sujada kuma ya zubo, shi ma ƙarin lada ne. Don haka annabi ce kar ku tattare su, ku kyale su yadda gashin kai, ku kyale shi yadda yake, riga ku kyale. To wannan yake nuna siffar musulmi shi ne ma ba sa yin kwalkwabo sai sun je aikin haji ko sun je umara, wannan muhallikin rusa kuma mukassirina. Amma haka ba aikin haji babu umara kai kwalkwabo, siffa ce ta khawarij. Haka annabi ya faɗi siffar cikin Bukhari, sai yana daga cikin siffar su za su yi kwalkwabo. Khawarij waɗansu mutane da suka zo suka kafirta waɗansu cikin sahabbai, suka kafirta Ali bin Abi Talib, suka kafirta waye, su suna ganin suna da zafin addini da yawa, sun wuce inda addinin yake a tsaya. Idan mutum na damo sa ne, wannan kuma ya uzuri ne, ko yana makarantar 'yan sanda ko wannan ai duk uzuri ne. Amma ana nufin babu uzuri haka kawai, amma inda uzuri ka ake babu komai. Ba an kawo mutum makarkwata ta yi masa yawa a aikin haji ma an haramta, ana cikin aikin haji kafin ka je karfe an haramta ka aske kanka, amma annabi ya ce aske kanka kai fidiya. To kaga wannan mai uzuri ne ai. To haka idan mutum dan saboda kwarkwata ta dame shi aka, ko yana da amo sani, ko yana da wata matsala, da sai ya aske, wannan uzuri ne. Amma haka kawai ana zaman lafiya ka aske kanka dan me? Ai wannan mun sha faɗa tun tuni, maganar gemu an sha faɗa tun tuni. Wala nakfitu thiyaba wash-shi'ra, to shine mallam yake cewa daga lamba ta kasa, aina dhummuha wa nahmiha min al-intishari, yuridu jam'a ath-thawbi wash-shi'r bil yadayni inda ar-ruku'i, kar mu tattare gashin kanmu da hannu, kar mu tattare tufafinmu da hannu inda ruku'i wa sujudi, yayin da zamu zo yin sujuda ko ruku'i. Nihaya qultu, Albani yace walaysa hadha an-nahyu khassan bi hali salati, wannan hannu fa ba wai a cikin sallah kadai ba, ballau kaffa sha'ru law kaffa sha'ruhu wa sabahu qabla salati thumma dakhala fiha kadhalika.
Kar mutun yayi dabara kafin ya shiga sallah ya tattare gashin nashi ko ya tattare rigar ya daure ta, kar ka dauka sai ka shiga ne aka hana kai in rigar ta zami ko kafin ka shiga ne. Abinda Albani yake nufi kenan, yace tamalahu an-nahyu inda jumhurul ulama, yace a wurin mafi yawan malamai hali duk ya shafi wannan. وَيُؤَيِّدُهُ نَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَاكِسٌ شَعْرَهُ كَمَا يَأْتِي. النبي يا هنا متين يصلى يانا مي قله غاشين كانسا كما يدا بياني كما يدا بياني زي زونان غبا ان غاني كو. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا كسانتي يانا تيوا اذا سجد العبد سجد معه سبعه اراد. idan bawa ya nufin yin sujuda to zaka samu gabbai guda bakwai ne suke yin sujuda tare da shi. arab jam'u abakin, abakin jam'u irbin بكسر الهمزة وسكون الرو وسكون الرأي. وجهه وكفاه وركبته وقدمه. وجهه سيتي فسكتا اي مكان يتي غوشي اذا كتي فسكتا قد غوشي ده انتي كنا. وكفاه لتافقا هننسى بيه وركبته لبيه وينسى وقدمه لكم كفا فنسى. وان امام مسلم ده ابوه وانا ده ابن حبان سكرته. وقال في رجل صلى ورأسه معقوس من ورائه. annabi ya faɗa ga mana wani mutum yayi sallah wanda gashin kansa ya tattare shi ya tura shi bayan sa haka, dan gashin yana zubowa shi sai yake damuwa dan mai gashin sa ke zubowa gaban yaje yin sujuda, sai tattara gashin kan ya tura shi baya haka. Da annabi gashin sai ce inna ma masalu haza masalul ladhi yusalli wa huwa maktufun, kwatankwacin wannan kwatankwacin mutumin da yake yin sallah yana mai daure da hannayensa. Kaga yayi lish dai idan ka zo yin sallah ai zaka dora hannun dama kan nagu ne haka, to idan kai sallah kai haka da hannayenka kamar yadda su baya ba kai laifi ba, to annabi ya kwatanta wanda zai tattare gashin kamar yadda shi baya kamar wanda zai tattara hannayensa, dan maktu shine wanda ya sanya hannunsa guda biyu a baya haka. Wato kwatankwacin sai kenan wajen rashin yin sallah irin ta, wato wajen sallah ta samu nakasu bata cika ba kamar yadda annabi ya umarni ayi. ai madhfurun wa maftulun, da yace wannan maqus din yana nufin madhfur wa ya kulle gashin kan nasa maftulun ya tufka shi dan ya ana shi zuma. qala ibn al-asir, ibn al-asir yace wa ma'anal hadith, ma'anan dai wannan hadisi shine annahu idza kana sha'ruhu, koyi mun abin nan idan na ce wala na kutubu siyaba wa sha'ra, na ce ko sha'ra ga san sai mutun ya manta wa sha'r, ash-sha'r bi fathi shin shine daidai, domin ash-shi'r da yawa shine kasra ya zama waqa shine kishk, abdulhamid kishk Allah ya ji kansa da gafara yake zagin wadansu malaman azhar da rigima ta dasu. yace zalika allazi la yumayizu bayna ash-shi'ri wash-sha'ri, yace gashi malami a jami'a amma baya ai bambanci tsakanin ash-shi'r da ash-sha'r, to kaje ash-shi'r waka kenan, amma allamna hu ash-shi'ra, aha ash-sha'r kuma shine gashi kenan. amma saboda abin nan wani lokacin sai bakin mutun ya kubuce fadi ba abin da ba shi kishi ba. yace idza kana sha'ruhu manshuran, idan gashin sa ya zanto a barbaje saqata ala al-ard inda sujudi, to zaka samu gashin nasa ya fado kan kasa lokacin da yake sujuda. fayuta sahibuhu thawaba sujudi bihi, sai abu ya mutun ladan yayi sujuda da gashin sa kuma. wa idza kana ma'qusan, idan ko gashin yana tattare a baya ya tufka shi fara fi ma'ana ma lam yasjud, sai ya zanto ma'anar sa bai sujuda da wannan gashin ba. wa shabbahu bil maktufi, annabi ya kwatanta shi da al-maktuf, muwaya al-maktuf wa huwa al-mashdud al-yadayn, shine wanda hannayensa guda biyu suke daure. la'annahuma la yaqa'ani ala al-ard fi sujudi, yanzu kaga mutumin da hannayensa guda biyu suke daure a baya haka zai yi sujuda da su, to kaga bai samu ladan yin sujuda da su kenan tunda bai da su ba, an gane ko? To haka wanda gashin sa na iya zubowa yana shi zubowa, shi ma kamar wannan yake kenan, ya hana kansa samun ladan da ya kamata a samu da wannan gashin da gashin ya fadi kan kasa. وقال ايضا ذلك كفل الشيطان, bayan annabi yace kwatankwacin wanda yake tattare gashin kansa ya hana shi zuba a ƙasa wajen sujada, kwatankwacin sa kwatankwacin wanda ya daure hannayensa ya hana hannayensa yin sujada ko. وقال sai kuma yace kuma dai yace ذلك كفل الشيطان, wannan shine rabon shedan, ma'ana hana gashin zuba ƙasa shedan ne ya wuce maka wani rabo da ya kamata ka samu na ladan da baka samu ba, yani ma'aqidu shaytani, ko kuma wannan kulle gashi sai zanto wannan shaydan ne ingiza mutun ya kulle gashi, yani maghrizu dhafrihi,
yana nufin matattarar surin gashin kan nasa. Wa kana la yaftarifu zira'ihi, idan annabi ya zo yin sujuda baya shimfida zira'in hannuwansa. Shimfida zira'i shine mutum ya haka sujuda ta yadda zira'in hannunsa yana kan kasa, annabi ya hana yin haka. Zaka dage shi daga kasa sai tafin hannu kawai zai taba kasa, amma zira'i ba zai taba kasa ba. Shine la yaftarifu zira'i bal kana yarfa'uhuma 'anil ardi, yana dage zira'insa biyu gabarin kasa. Wa yubaa'iduhuma 'an janbayhi, kuma annabi yana nesantar da su gabarin hakarkarinsa. Wato yadda baya shimfida zira'i kan kasa, haka kuma baya matse hannayensa su haɗu da hakarkari, hannun dama hakarkarin dama hannun hagu bayan haka, lalle yana nesantar da su da juna. Hannaye su haka su miƙe su kalli alƙibla, zira'i baya kan kasa, kuma dantsanka baya kusa da hakarkarinka, ka dan nesantar da su da juna. To waye zai kwatanta mana? Kun ga wannan ba zai kwatantu ba kan nan gurin, sai mutum ya faɗo ayyuka. Kun dai fahimta ko dai ba kwatanta ba? Kun dai fahimta? Kada dantsanka su haɗe da juna. Khalas. Hatta yabdu wa bayaba ibsayhi min wara'ihi, annabi yakan yi haka har kyallin hamatarsa ya rinka bayyana daga bayansa, in mutum na zaune a bayansa sai ya ga kyallin hamatarsa sallallahu alaihi wasallam. Kuma yawa ne yake saboda mai, saboda su can galibi ba riga suke sawa ba, suna sa izar ne da rida. Izar shine zanin da zaka daura a kasanka ko gunka, rida kuma da zaka daura kan kafadunka. To kaga in kai sujjada tunda ba riga bace, ai ba zai rufe nan dinka ba, ai ya ganin kyallin wannan dinka. Amma zai dan mutun yi sujjada waye zaka ga kyalla ba nan, tunda kowa riga yake sawa. Wa hatta law anna bahmatan aradat an tamurra tahta yadayhi marrat kadifa, yadda annabi ke nesantar da damatsunsa ba sa haɗewa da haƙarƙari in ya zo sujjada, yana yin hakan ta yadda da za a ce bahama, ita ce wato kamar a tinkiya sabuwar haihuwa ko akuya sabuwar haihuwa, za ta zo ta wuce ta ƙarƙashinsa, za ta iya wucewa. Kun fahimta da kyau? Lokacin da yake cikin sujjada ya ɗaura hannayensa a kan ƙasa, goshinsa na kan ƙasa, kaga ya nesantar da cikinsa da ƙirjinsa, haka dantsansa baya kusa da haƙarƙarinsa, ya ɗage zira'insa bai haɗe su da ƙasa ba, ta yadda inda za a koro ƴar akuya ƙaramar sabon rahiwa za ta iya wucewa ta tsakiyarsa sallallahu alaihi wasallam. To kowa je gida sai ta kwatantawa shi kadai har mutum ya iya. Fattaqullaha masafatu, dole ne za ka ga Allah yawa wani muwafaka ya fi wani iyawa, wani ya fi wani iyawa, amma abinda ake so ka kwatanta abinda annabi yi 100% ba wanda yake da wannan tabbasin. Shi ma annabi bai kallafa ma ba 100%. Abinda yake ma amartukum bihi fa'atu minhu mustafatu, shi yasa idan wani zo ce sai ya auna da tef, sai ya yi kaza dan dago nan gurin, ya daga cikin ka daga sarki dagawa har sai ka iya, wannan kallafa ka wani abun nan shine tashadduji a cikin addini wanda yake babu wani hujja akai. Annabi ce ma amartukum bihi fa'atu minhu mustafatu, to wajen yin wannan gagalan dago kanka dago nan gurin dago can molake can gurin har sai mutun ya fice daga addini, lokacin sallah ya wuce ba kai ba. Kana ta auna auna ko da tef ko da wani abu. Amma mutum ya yi iyakacin kokarinsa ya ga ya kwatanta sallar sa da ta annabi. Wa kana yubaligu fi zalika, annabi ya kasance yana zurfafawa wajen haka din. Hatta kala ba'du ashabihi, har wani daga cikin sahabbansa yake cewa in kunna lana'awi li rasulillahi sallallahu alaihi, annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi, mimma yujasi bi yadayhi an janbayhi idza sajada, yadda yake nesantar da hannayensa gabarin hakarkarinsa biyu yayin da yazo sujada, har tausaya masa muke yadda yake kokarin ya ga ya kwatanta abin sallallahu alaihi wasallam. In kunna lana'awi, in din nan mukhaffafatun an sakila, innahu kunna lana'awi, wa kana ya'muru bi zalika fa yaqulu, annabi ya kasance yana umarni da haka sai ka ji ya ce iza sajada fa ba ka faika warfa mirfaqaika, idan ka tashi sun sujada fa ba ka faika, dora tafuka hannunka guda biyu kan kasa, warfa mirfaqaika, dage mirfaq dinka shine gwiwar hannu, kar su hadu da kasa, dage su haka ka raba su da kasa. Wannan yana nufin hazira'i kenan. Wa yaqulu la tu'ita dilu fi sujudi, ku yi kokarin daidaituwa cikin sujuda. ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساطة وفي لفظ كما يبسط الكلب, wato yace kar ɗaya daga cikin ku ya shimfida zira'in sa kan kasa irin shimfidawar kare, ko kamar yadda kare yake shimfida zira'in sa, kaga kare idan ya zo ba haka yake miƙa da kafarsa ba, annabi ce kar ku yi haka. shine Ibn al-Qayyim cikin Zadul Ma'ad yake cewa annabi ya hana mu yin kamanceceniya da dabba a halin sallah, yayi ta hana min kamanceceniya da dabbobi. Da zaka je sujada ce la yabruku ahadukum kama yabrukul ba'ir, nan kuma yace wala yabsutu zira'ihi kama yabsutul kalbu, yace kuma wala yanquru nuqratad dik, a can kamar da magaranta baya karbutin rinka koton kursiya kamar yadda kaza take in tana neman abinci, kaga dai hana mime kamanceceniya da sallah. To wani sai ka zama ya gaba ɗaya yayi kama da wannan ta ko ina, yazo sujada bai yadda annabi yace ba, yazo wajen hannaye shi bada su a ƙasa, yazo kuma Allahu akbar Allahu akbar Allah nuqratad dik, duk abinda annabi ya hana shi kuma yayi. Shine Ibn al-Qayyim ke cewa matukar kana so kayi sallah ta yadda baka yi kama da dabba ba, shine kayi mai kayi yadda annabi yace, yace da zaran ka koyi sallah daga taskar annabta to zaka yi ta baka yi kama da dabba ba, saboda halin ruku'i da halin sujada wani matsayi ne dan adam ke samun kansa, in ba dan ibada ba me zai kai kai wannan, wani matsayi ne dan adam ke samun kansa na ibada, duk da cewa ibada ta kawo maka wani abu da zaka yi kama da dabba, amma ta aka hana ka siffofin dabbobin ta yadda kayi kuma kana nan a matsayin ka na bil adama, saboda dan adam ko da lokaci na nan a matsayin dan adam tsinsa a matsayin abun karramawa, wala kad karramna bani adama, an fahimta ku? Wa fi lafzin akhar, wato la yabsutu ahadukum zira'ihi in bisatul kalbi, ko kace la yabsutu ahadukum zira'ihi kama yabsutul kalbu. وفي لفظ اخر وحديث اخر او انا حديث دبن ده لفظ دبن لا يفترش احدكم ذراعيه افتراش الكلب كدان كو يشن فد ذراعين سبيو ايرين يدا كريكي يشن فد ذراعين سا وكان يقول النبي نا تيوا لا تبسط ذراعيك بس السبع كدك يشن فد ذراعين كا كمر يد دباكي ودائم على راحتيك وتجافي عن ضبعيك فإنكَ إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك يتودم على راحتك كدوغرا أكن تافكن هنونك غدا بيو راحة شيني تافن هنو راحة تاني يازم كفاني كن الكفان ودم على راحتك كدوغرا كن تافكن هنونك غدا بيو وتجافي عن ضبعك نيسن تردا دما تنكا كرس حدر هكر كري شيني عن ضبعك أي تباعت عن ضبعك وفي النهاية الضبع بسكون الباء كو الضبع وسط الأبد شين تذكر وتودن تذكر الضبع فإنك إذا فعلت ذلك يتي إذا هرك دوغر كان دافق هننك بيو كما كان يسنتر دماء سنك باتار لسنها إذا هكا لكرنك با إنك أيك سهكا سجد كل عضو منك معك كو تقبع لكي تاردك إذا كسامو إتماتي سجدا وتوكي نغ inda zaka shimfata zira'inka tafukan hannunka sun yi sujada, saboda a lokacin nan baka bayar da wani nauyin jikinka ga tafukan hannunka ba, amma yayin da ka dake ba kaga tafukan hannunka sun yi mai sujada dan ka bayar da wani nauyi naka ga tafukan hannunka. Yawwa, wujubu tumaninati fi sujudi, wajibin samun nutsuwa a cikin sujada. Wa kana sallallahu alaihi wa sallama ya'muru bi itmamir ruku'i was sujudi wa yadribu liman la yaf'alu dhalika مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا وكان يقول فيه إنه من أسوأ الناس سرقة. واجب سامد نسوى أتكين سجودا. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإتمام الركوع والسجود. النبي أكسن تينا يقومرني دتك ركوعي كما يديك أمرني دتك سجودا. ويضرب لمن لا يفعل ذلك مثل الجائع, mutumin da baya aikata haka din, baya cika ruku'i baya cika sujuda, annabi ya buga misalin sa cewa kamar mai jin yunwa ne. Ya akulu tamrata wattamrataini, yaci dabino ɗaya ko biyu, la tughniyani anhu shay'a, ba ta hana shi jin yunwa. To haka shi ma wanda baya cika ruku'i baya cika sujuda, wannan kamar bai sallah bane ba, yanda wancan bai magance yunwa ba, haka wannan kuma bai sallah ba kenan. Wa kana yaqulu fihi, annabi yana cewa game da mutumin da wannan shine matsayinsa, innahu min aswa'in nasi sariqatan, shi ne mafi munin mutane wajen iya sata, wanda yafi kowa sata shi ne mai sace sallarsa. Sahabbai suka ce ya zai sace sallarsa, ya ce baya cika ruku'i baya cika sujada, ya zama barawan sata, barawan da ba a masa haddi, barawan sallah kenan ko, yafi kowa iya sata wanda yake sace sallarsa kenan, barawan da babu haddi a kansa sai dai can azaba tana jiransa dan ya yi sakaci da sallah. Wa kana yahkumu bi butlani salati man la yuqima sulbahu fi ar-ruku'i was sujudi, annabi ya zartar da hukuncin cewa mutumin da bai mekar da gadan bayansa ba bai mikar da gadan bayansa ba cikin ruku'i da sujuda cewa sallarsa ta lalace, kama sabaka tafsiluhu fi ruku'i, kama yadda bayanin haka fillah ya gabata cikin babin ruku'i. Wa amara al-musi'a salatihi bil itminan fi sujudi, annabi ya umarci mutumin da yake mona sallarsa din nan cewa ya rinka natsuwa a cikin sujuda kama taqaddama fi awwal al-babi, kamar yadda ya riga ya gabata a farkon wannan babi. Matashiyar magana ta gaba a zikarin sujudi, to amma tana da jan tsawo, ba za mu iya samun daman kammala ta ba, dan haka sai mu dakata haka. Abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka kuskure ko tun da ban harshe Allah shi ya fi mana. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum. Na farko yana cewa shin ko sallah tana inganta idan mutum yayi ta da irin singlet din nan mara hannu, wanda ya yi sallah da singlet wanda take ba mai hannu din nan ba gaskiya sallar sa ba ta inganta ba? Kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kar ɗayan ku ya kuskure ya yi sallah arhali kafadinsa guda biyu suna buɗe babu wani abu a kansu, don haka wajibi ne ga masallaci ya tabbatar ya sirce kafadinsa guda biyu, ko da riga ko da zani ko ma da menene wanda zai sa ya rufe kafadinsa guda biyu, matakar bai haka ba ta sallar sa ba tai ba. Wannan hadisi nan cikin sahih al-Bukhari, an fahimta ko? Kun ga kenan akwai bambanci tsakanin al'auran mutum cikin sallah da kuma al'auran mutum a wajen sallah, dan a cikin idan mutum na wajen sallah abinda yake al'aura tattare da namiji shine daga gurwa zuwa cibiya, nan gurin da al'aura idan ya rufe nan ya rufe al'aura, sauran gurin ba al'aura bane ba, to amma a cikin sallah kuma dole sai mutum ya rufe kafadunsa, matukar yana so ya tabbatar ya rufe al'aura sakin, an bayyana ku? Sai in ba hali wanda yake ba mu fatan musulmi ya samu kansa cikin talaucin da har abinda zai rufe kafadunsa bai samu ba, amma a kaddara inda zai samu kansa a wannan matsayin babu yadda zai sallar ta yi, don wannan lokacin ba da istifa'a ne. An gane ko? Kar kuma ta cewa dan idan kar wani kuma ya ce to idan ya sa singlet wanda take mai hannu fa wanda za ta rufe kafadunsa, a lokacin nan sai mutum ya rufe abinda shari'a ta nuna wajibi ne ya rufe, sai dai kuma yin sallah da singlet ita kadai ko musamman da wando wanda yake mai matsayin mutum zai iya bayyanar da al'auran mutum, shi kuma wannan wani haramun din ne daban. Da yawa daga cikin matasa za ga mutum na sallah da wando wanda yake matsatsi, riga gajeruwa wadda take ita ma matsatsiya, ko yayi zanzaro ma da ita da sauransu, a gaskiya bai halatta mutum ya sallah a irin wannan matsayin ba. Ba a san mutum ya sallah da tufafin da yake mai shara-shara wanda zai rinka bayyana jikinsa, ko da wanda yake ainihin gashi yana da kauri amma ya matse ka da yawa kuma yana bayyana al'auranka, ko da wanda yake gajere wanda zai rika barin mutum ka ga duwawunsa a duk gasu ana ganin daidai jikinsa gaba daya, wannan bai halatta ba. Malamai sun faɗa kara kan haka, don haka ya kamata mutum ya kiyaye. In sallah abinda ake so ka yi ta a cikin hali mafi kamala, don haka Allah ya bani adama ku zuzina takum inda kulli masjid, an ga Abdullahi dan Umar in zaki masallaci sai ya ado wata sabuwar riga sai ya sa, aka ce saboda mai yace to kana yi wa mutane ado ballantana za ka yi munajati tsakaninka da ubangijinka, ai mutuntunta ka yi ado, da haka sai mutum ya sa riga ta kamala kaya masu kyau ya fesa turare don a rinka jin kanshin a masallaci ka samu lada, ya tsaftace haƙoransa musamman idan mutum zai zo sallan asuba, don kar ya kasance ya tashi daga barci bakinsa na wari waɗansu na cutuwa, wannan duk yana cikin abin da mutum zai samu zunubi a kai ba tare da ya sani ba. Ya kamata mutum ya kiyaye, shi yasa aka hana ka cin tafarnuwa, aka hana ka cin albasa, saboda mala'iku na cutuwa suka ce idan har ka ci wannan ma na karka zo masallaci, kaga za ka yi hasaran jam'i kenan, ba haramta maka cin su ba a lokacin da ba na zuwa masallaci ba, za ka zo masallaci karka ci, matakar ka tuka to ba za ka zo masallaci ba. Annabi ce la'anna mala'ikata ta'azza mimma yata'azza minhu banu adam, dan ba wai mutane kawai za su cutu a sahu ba, hatta mala'iku suna cutuwa da wannan warin bakinka. To shine malamai suke cewa ba sai tafarnuwa da albasa ba, dukkan wani sinadari da zaka sa a bakinka wanda zai gadar da warin bakinka, to lalle idan zaka je sallah ka tsaftace bakinka, ko da man goge hakori ko da itace ko da menene, ka tabbatar ka tsaftace ta yadda ba za ka cutar da wani ba da warin. To duk wannan daga cikin adab da musulmai yau muke sakaci da shi da dama, musamman wajen lokacin sallan asuba. Sallan asuba ai kawai kowa da rigar bacci, galibin mutane da rigar bacci suke zuwa sallan asuba, sai mutum ya samu babbar riga da wani gajeren wando kai gashin kansa bai taje ba, wai ai sallah zai zo, menene ado dan za a zo sallah, haka da babbar riga ko jamfa babu, sai Allahu akbar abba da Allah ai rashin tsarin yayi yawa mutuka kwarai da gaske ya zama wajibi lokacin dawafi ne kawai ake barin ka fada abu da sauran lokuta kuma ihramin ka daina kan kafadunka mutane ne ba su sani ba da mutum ya je sai ya bar kafadansa kullum har ya gama aikin haji kafadansa zama mana bude a lokacin dawafi ne kawai ake wannan da ka gama dawafi sai ka rufe ko ina da ko ina wannan ke cewa maganar waɗansu kurakurai da za su iya faruwa a cikin sallah da aka ce an yafe idan mutum bai sani ba shin wannan yafewar takan shafi mutumin da yake kokarin neman ilimi ya jahilci abin ne daga baya ya sani shine aka yafe masa na baya ko kuma wannan gara basa kowa zai same ta koda wanda baya zuwa makaranta ai ka san akwai bambanci da juna shi fa musulmin da baya zuwa makaranta bai dai zo koyi addinin musulunci ba kawai yana yi a matsayin gado kaddara ta sa an haife shi garin musulmai ko sai yake da ridda kai yana cikin ababai na ridda da waɗansu malaman tauhidi suka ambata shine al-iradu an dinillahi ta'ala mutum ya kawar da kai ga addini la ya ta'allamuhu baya koyansa ko bai damu da shi ba kawai yadda ya ga dama yake wani yanki ne da ke sa mutum ya ridda saboda duk shekarunka dan mulkinka sai ka koyi ilimi in baka koya ba za ka iya ba kuma yanzu kai da za ka koyi addinin Allah din nan ka zo ka gaskantar da kai ba wanda kake karatun baka gaskantar da kai fa wurinsa ba kana gaskantar da kai ga Allah ne dan inda hirar duniya zai maka yabe sai baka fi shi iyawa da maganar siyasar duniya ce kwarar kasuwanci kila ka fi shi iyawa ya ce Allah ya ce annabi ya ce ne sai ya samu falala a kanka a lokacin nan ka risuna ma fadin Allah ne da fadin manzansa Allah ko ya saka risuna masa ko kai waye kama abin da waɗansu ba su fahimta kenan idan zai je karatun sai tambaya su wani ne a wajen yana kuyi sa'anninsa wanda sun isa ko ta fuskar shekaru ko mukami ko kuɗi ko dukiya zai fi in babu kuma ba zai fi ba ya zama shirme kenan kuma kamar yadda na faɗa muku wallahi duk wanda baya zuwa makaranta har kullum da tafiyarsa akan titi da maganar shi da hirarsa da mutane wallahi komai yake sai ka ci gyaransa kawai da balo za ka gani gashi nan gurin kawai gashi nan gurin kila kuma yana ganin shi gogaggen dan siyasa ne gogaggen mai kuɗi ne soja ne dan sanda ne ko ma wace ce ci wallahi matukar baya zuwa inda ake cewa Allah ce annabi ya ce wallahi za a gan shi dodo abin da ya kamata kowa ya fahimta ya kasa fahimta kansa a kullu wallahi tallahi tafiya yake wallahi ka san bai iya ba gaisawa da jama'a bai iya ba assalamu alaikum lafiya ba rahama ba abin da lafiya sanin kure lafiya mai yi zafi haka haba da Allah wallah haka za gani wai don saboda shi babba ne ko mai mukami ne ko mai kuɗi ne shikenan duk sauran sun zama kara in yana zuwa karatu zai tana cewa duk kuɗinsa duk mulkinsa duk mukamin da yake da shi a duniya a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin bayin Allah akwai wanda yake inda zai rantsuwa sai Allah ya barantar da rantsuwarsa amma idan ya zo kofa za ta yi kai tsaye nan karka shigo saboda gunakantaccen tufafi da yake ciki amma ga matsayinsa wajen Allah ga babban matsayinsa wajen Allah in yana zuwa karatu zai bi haka zai ga an ce wala tamshi fil ardi maraha innaka lam takrik al arda wa lam tablugh al jibala tula zai ga an ce kullu nafsin za'iqatul maut zai ga an ce kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram zai ga an ce haka zai ta ji zai ta jin ababai da dama wadanda alal qalli in ya ji goma ya aiki da biyu da uku za su gyara shi in ya ji goma ya dan tafki biyu uku ya aiki da su za su gyara shi amma wanda baya zuwa karatu ai hirman sa yayyawa kwarai da gaske da haka duk wata gara basa da aka ce an yafewa mutum kan abin da ya yi bisa rashin sani ana magana ga wanda yana neman karatu karatunsa ne bai kai wajen ba ya yi tayin kwaba daga baya sai karatunsa ya je wurin sai ya ci gaba da gyara daga nan na baya an yafe masa amma duk wanda yake haka kawai zaune gari banza wanda baya zuwa karatu ba wani magana a yafe masa baya da wani uzuri Qur'ani na tikin sa yake zuwa kuma wani uzuri zaka ba shi duk mutumin da ya wannan da jahilci ba a bai uzurin jahilcinsa irin wannan inda a ce gari mutum ne wanda yake zaune a karkara babu malami baya da halin da zai je birni in ya je birni baya da masauki baya da kaza to wannan yana samun uzuri ko da malami suna yin bayani akan wannan shi yasa mazauna karkara ake musu hukuncen su daban ko ba tawane malamai za ga mutanen karkara suna musu daban idan mutumin cikin garin sai ga annabi ya tsananta masa in mutumin karkara zo sai annabi ya rinka sassauta masa a hankali mutumin cikin gari idan ya lafi saboda kullum yana inda ake karatu sai ga annabi bai sassauta masa ba amma da mutumin kawai ya zo cikin masallaci ya daure rakuman sa ya tsaya a tsaye cikin masallaci ya fitsari za da kishi annabi ce ku kyale shi ku debo ruwa ku zuba a wajen daga kauye yake ba a karatu da magariba ta yi shikenan kuma ko dai mutum ya tafi wajen lado ko ya tafi wajen dara ko ya tafi menene duk tsarki kuma karfe 10 kuma dare yayi kai barci har ka gaji ba zikiri ba salatin annabi barci mutumin kawai sai barcin awa 11 lafiyayyen barci daga yi magariba yanzu a wani garin dare yayi ba karan mota ba lantarki ba komai ba kuma inda zaka kuma sai an fara ruwa daga yanzu me zaka yi kai barci ka gaji kuma babu kiyamul layl babu zikiri wannan sai ka ba shi umri kisa annabi da kansa ya faɗa cikin hadisi yace man saka al-badi ya tajafa wa man ittaba'a sayd ghafan wa man dakhala ala sultan fitin yace dukkan wanda ya zauna a karkara yace to zaka same shi da kaucin zuciya a iya samun dadaku masu taushinta amma dai galibi shine zaka same su da kaucin zuciya yace duk wanda yake bin farauta yau ya guzo mu gobe ya bi barewa yace sai kaga zama gafalalle yace duk wanda yake kai kawo a fada to sai an fitine shi cikin addininsa kullun kana ofishin commissioner ko minista ko shugaban kasa ko kana fada sarki to amma kai hankali ba sai an fitine ka cikin addininka ba za a nemi shawaranka ba in za a zartar da doka in an zarta a ce to aka muka lafiya ku taimaka wajen aiwa mutane bayani su fahimta aje masu mulki suke da wannan tsayar lokacin da za a zartar da doka babu kai yo ai kai malam ne me ka sani cikin kuma harkokin kasa in an gama bayani ana jin tsoron mutane su ji sai to sai a taimaka da addu'a ga dai abubuwan da aka zartar kuma mutane sai an yi musu bayani ko sa fahimta to a lokacin sai kai ta tunani wace aya zaka samu ka dan karkata ka tafi da dokar ya kamata kafin dokar ne za a yi tunanin aya sai a turo doka karkashin me aya yanzu an riga an kafa doka kuma ana son lalle aya ta goyi bayan doka ta yi aiki wai du'aul istiftahi ya shafi mai sallaci kadai ne ko kuma yaya mai du'aul istiftahi addu'ar bude sallah kenan ya shafi mai sallaci kadai da mai tare da liman da kuma shi liman kansa kowa zai du'aul istiftahi kowa dukkan masallaci zai du'aul istiftahi an fahimta ku sai fa in limamin ka baya yi daga zuwa ya shiga cikin karatun fatiha kai tsaye a cikin karatun bayyane to anan gurin wajibcin sauraron karatun qur'ani ya fi karfi sama da kai du'aul istiftahi tun da ita ba wajibi ba cikin sallah amma in ana karatun qur'ani ka saurara wajibi ne wai zakuri al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ko an riga an fara sallah din kafin ka zo ana cikin karatun bayyane nan gurin ma kaga ba baka da ba amma in liman ya shiga cikin sallah kuka shiga tare limamin da yake bin sunna zaka ji yayi shiru to yana karanta du'aul istiftahi kenan kowa sai karanta sai dukkan bamu maza da mata manya da yara duk wanda iya sai karanta sai ba sharadi bane da taka da ta liman ta zanto daya kai dai ka samu ruwaya da ta tabbata daga bakin annabi ka karanta a matsayin du'aul istiftahi magana ta kare wannan ya tambaya guda uku duk ciki ba wanda ta cancancin ansa sai guda daya ita kuma bata dace da wannan karatun bata dace da tafsiri sai dai tunda kar a kyansa masa duka sai mu ansa ta kuma ta gida gare ta yace wa Allahu taqamu ala tariqati al-asqainahum ma an gadaka me fassara wannan aya wannan aya tana magana ne akan mutanen makka saboda abin da yasa muka ce tana magana akan mutanen makka dan tana cikin suratul jin suratul jin ko makkiya ce ko mun ce wannan abu na farko kenan abu na biyu tana magana akan mutanen makka dan saboda su aka jarraba da fari mai tsanani annabi ya ce Allahumma ja'alha alaihim sinin ka sini yusuf ya Allah ka jarrabe su da fari irin farin da ka jarrabi mutane da shi a lokacin annabi yusuf saboda haka sai fari mai tsanani ya samu mutanen makka aka samu karancin abinci to sai Allah yake faɗa cikin wannan aya wa Allahu istaqamu ala tariqati cikin abin da aka wahayi ga annabi an faɗakar da shi cewa law istaqamu ala tariqati da mutanen makka sun kimtsu sun daidaitu ala tariqati akan tafarki la asqainahum ma'an ghadaka da mun shayar da su ruwa wanda yake mai yawan albarka li nafsinahum fihi wa man yu'ridu an dhikri rabbih yaslukhu azaban sa'da ko nasluku azaban sa'da to wannan shine ayar take ne sai aka nuna musu sakamakon jarrabar su da fari dan kafircin da suka yi amma inda za su tsaya akan tafarkin shari'a to Allah zai arzuta su da me, da ruwa wanda yake mai albarka. To wannan at-tariqatu din menene at-tariqatu din da ake nufi? Shine tafarkin musulunci, dan haka sai kawo shi da alif da lam. An gane ko? Domin at-tariqatu da at-tariqu dun ba anasu daya, ko kace at-tariq ba tare da ta ba, ko at-tariqatu tare da ta, dan haka duk inda suka zo cikin Qur'ani dai ana nufin tafarkin addinin musulunci da annabi Muhammad ya zo da shi. Ko kace masa as-siratu dai yace wa anna hadha sirati mustaqiman, da an ce masa at-tariq saboda fadin Allah ta'ala wa yusarafuna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-quran falamma hadaruhu qalu asdu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi sami ya dil al-haqi sami wa ila tariqin tariqin kada babu ta to shine wa Allah yastaqamu ala tariqati ta asqainahum ma'an kadaka. Na taba jin wani malami babban shi na Tijjaniya a nan kasar yake cewa wannan at-tariqatu din ana nufin da sun daidaita akan tariqar sufanci, to da mun shayar da su ruwa mai shayarwa, ruwa mai albarka. To shi kuma Tijjaniya yake da aka yake nuna kamar wannan ayar daga cikin ayoyin da a iya kafa hujja da su wajen samuwar Tijjaniya a cikin Qur'ani. Yaya nan ko jahilci ko son zuciya ko duka biyun, da yan ba haka ba, wannan aya a Makka ma ta sauka kafin a je Madina, kuma ake maganar da sun daidaita akan tariqa. Sai ya zo ya fassara Tijjaniya ko wata tariqa ta sufanci a daidai lokacin da ba kalmar sufi ma ba a fara amfani da ta ba a duniya. Duk shehi da aka sani a wannan lokacin ba a haife shi ba, ba a haifi babansa ba, ba a haifi kakansa ba, balantana kuma shehu Tijjaniya wanda shekara ta 1100 da wani abu bayan hijira sannan aka haife shi. Kaga lokacin nan duk babu su. To yaya Ubangiji ta'ala zai yi magana a daidaita akan ɗariƙar da a lokacin babu ita? Wannan ya zanto min babu taklifi bima la yusaku kenan. An kallafa abinda mutum baya iya yi, wanda la yajuzu shar'an wala aqlan, baya halatta a hankali ko a shari'a a kallafa wa dan adam abinda baya iya yi, dan Allah ta'ala ya kallafa Allahu nafsan illa. To tiyaya za a yi Allah ya kallafa wa mutanen muka ku yi imani da tsarika daidai lokacin da babu tsarikar, ku yi imani da tsarika amma ba za ta zo ba ta fara aiki sanin da shekara 1100 da wani abu, abada Allah. Saboda larabcin Qur'ani ta tace larabci ne sai zo da alif da lam, lawu ta qamu ala tariqati at-tariqati bil alif wal lam, sai nuna wannan tariqa din ma'rufa indahum, sun santa su. Da a ce na kira ce lawu ta qamu ala tariqatin, da kowace tariqa mutun ya bi ya gaskata ayar, amma an zo da alif da lam wata hanya ce kadaitacciya guda daya, ita ce hanyar wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga kafa hujja da wannan ayar bisa ga wancan abu sai zanto kuskure mai girman gaske. Ya kamata mai yi istighfari ya tuba, kuma a gaskiya abin da ya sa ma har za a faɗa mutum wannan, ina da an raina hankalin mutum idan ka faɗa masa wannan, ya tabbata mutum baya karatu, amma idan mutum yana karatu ya za mutum ya faɗa masa wannan ka yadda. Sura Makkiyya tana magana akan mutanen Makka tun kafin ma a zo Madina, ana maganan da sun bi tafarki, tafarkin wa daidai lokacin annabi, kuma akwai wani abin bi banda annabin. To haka bayan mutuwarsa kuma babu wani abin bi, dole sai shi in mutum na san aljanna. Da annabi ce matsayina matsayin mutumin da ya gina gida, ya tanadi kayan walima a ciki, babu wanda ya san inda gidan yake sai mutum daya, sai ya tura mutum kasuwa ko wurin taruwar jama'a ya ce ka je ka kirawo su, su biyo ka kai musu jagoranci su zo gidan nan su ci walima. Ya ce idan mutumin ne ya je ya ce la a kasuwa da wurin taruwar jama'a da dandalin su ce ku zo mu je walima, to duk wanda ya biyo shi tiriyan tiriyan za a zo har gidan ne ya ci walima. Amma duk wanda ya je aka tara jama'a aka ce jama'a ana walima, sai wani ya ce ai ina jin a rijiyar lemo ne kawai, sai ta fi rijiyar lemo. Wani kuma ce kai a brigade ne, sai ya tafi brigade. Wani ya ce gyaɗe-gyaɗe ne, wani ya ce rijiyar zaki ne, wani ya ce ɗore ƙarama, kawai suka ce ba dai ana walima ba, ka ce eh ana walima, sai su kyale ma je da kanmu. Sai wannan ya bunan wannan ya bunan wannan ya bunan, annabi ce har abada ba za su je ba wannan gidan ballan tana su walima. Ya ce to haka Allah ya turo ne har abada, wanda bi ya bono wanda ba ni ba zai shiga aljanna ba, wanda bi ke san aljanna to ya bi ni. Kaga wannan babban misali ne. To sai mutum ya rike wani abun bi wanda ba annabi ba, kuma sai baka wani abu sabo wanda kai ka san annabin bai faɗa ba, shi ma zai faɗa ma annabin bai faɗa ba, amma wannan na khawas ne wanda annabi ya zo da shi na gama gari ne, wannan kuma nake bantattu ne. Yanzu shi nan mabiyansa ma sun fi na annabi kenan. Kuma sai ko mutum ya zo daren maulidi sai ce annabi shi ne tsayayye ya fi kowa, ya fi kowa kuma annabin ƙarshen zamani, ba za a yi annabi ba sa tashin kiyama, ya ce kuma ka kawo ne baka wani abu daban, ka san ba annabi ba sa tashin kiyama, me yasa? Tanakubi kenan, duk dan bid'a kullun cikin tanakubi yake, ya gina abu yau da an jima ya rushe shi, a jima ya tufka da warwara, kullun cikin tufka da warwara yake. Idan ka bi tariqa daya da littafanta kadai karka jawo aya ko hadisi, wallahi da littafanta ko tariqa sai ka karya ta. Za a zuwa faɗa abu nan gudun, sai a ji gaba sai a walwale, sai a ji gaba sai a tufka, sai a ji gaba sai a walwale, amma baka amfani da hankalinka sosai ka natsu, shi yasa sai abu kuma shi yasa suke hana ka tunani. Da an ga mai basira za ka yi tunanin tambaya, sai a ce ato ku ba shi zikiri, za a baka zikiri, sai a ji a ɓoye ka a wani wuri da yunwa da kishirwa, yanzu kokari kake ka ceci kanka. Wallahi tallahi kokari kake ka ceci kanka. Saboda kai hadari ne ya za a kyale ka, tunda an ga kwakwalwarka tana aiki ka fara tunani dan me zaka ce kaza, ka hada kaza da kaza sun ki haduwa, shikenan sai a baka wurdi a saka tarbiya, ka dan bana kudar ka aiki, in ka ji uwar wahala ka ji yunwa alaiko a ce ka ganshi ka ce ba ganshi ba, ana baka abinci sau uku sai a mai da shi sau biyu, ka ganshi ba ganshi ba sai a mai da kai sau daya, da yunwa da kishirwa. Wallahi Imam Zahabi ne ya faɗi wannan, yace idan yunwa ta yunwa gajiya ta gajiya, yace sai ka rinka jin magana ake ma bayan ba kowa. Wata rana sai alƙawa ce ka ganshi ka ce na amura aitu ko aiki ya riga ya kare daga lokacin da kuma karbu da biyu. Allah ya rufa mana asiri, Allah ya shiryar da mu shiryan addini. Assalamu alaikum.